صوارم تنمت بالجهالة قد خابت متاعينا من لا يكرج كربا فات يطنينا ويزرع الورد في نور ياقينا وينشر الهدي ايمنا ومظلمة
tare da albarka radio cikin wannan shiri na matambayi baya fata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim da kai a wannan rana cikin wannan shiri da muka saba shigo maka daidai wannan lokaci fatar kauni cikin koshin lafiya yau ma da yardar Allah kamar kowace rana idan an samu hali Dr. Ibrahim Adamu Umar Bisina yakan shigo wannan zaure domin ya amsa wasu daga cikin tambayoyin da kuma sauraron ku turo ta cikin kana kuma fiti da za ku yi masa. Akramakallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yau ma cikin yardar Allah malam kamar yadda shirin ya saba shigowa bisa al'ada akan fara da cikin dangane da wani al'amari na daban a rayuwa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى يوما ما سو تولادن مو اديك اند كفي توانن كفا مي البركه البركه راديو ina mana sabbar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
kacin mu ayo mara awal
na'am
zamu ne kan adal rayuwa da mahangar musulunci akan ta da kuma hanyoyin da ya kamata mutane su bi don rage wa kansu dadin wahalar adal rayuwa da ake fama da ita yanzu a matsayin mu na musulmai mun yi imani cewa wani abin da kaga ya faru bai faru ba sai da Allah ya kaddara cewa zai faru lokaci kaza a guri kaza kan mutane kaza inda muka yi da wayanmu muka ci dubara ba za mu iya kashe ma wannan abu ba amma wani kashi fahimci wannan zance na wa cewa ina nufin shi kenan da hannu mu miƙa wuya ba tare da mun yi wani hubbasa don ganin mun fita daga cikin wannan a yanayi ba haka nake nufi ba mana awal
ya kama sallah
da yawa yanzu idan kana sauraron hirar cikin mutane za ka ji ba abin da suka fi kamar zage-zage da aibace-aibace da sukan shuwagabanni waɗanda suke ganin su ne suka jawo musu wannan hali da suke ciki ina so masu sauraron na su sani cewa ba dole ne ya zamto haka ba ne ba zai iya yiwuwa wani daga cikin shugabanni bai tausayi ya fi son kansa a kan al'ummarsa baya damuwa da damuwarsu wani kuma rashin iya shugabanci rashin kwarewa rashin sanin makama da yanda ya kamata ya ringa fuskantar lamura ga rashin basira da wayo shike iya kawowa irin waɗannan yanayi a cikin shugabancinsa wannan in haka ne lalle dole a yi masa nasiha cewa bai kamata ya rungumi shugabanci ba matuƙar ya san ba shi da wato yanayin da zai iya gudanar da mutane yanayi na ƙwarewa yanayi na dabara zai iya shiga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Ma'aqid ibn Yasar wanda yake shiga mutane manzon Allah kuma yake cewa ya Allah duk wanda aka bashi shugabancin wani sashi na al'ummata ya takura musu ya matsa musu ya Allah kai ma ka matsa masa ka takura masa kamar yadda ya takura ma al'ummata wanda kuma ya yalwata musu ya sa su suka wataya ya Allah shi ma ka yalwata masa ka buɗa masa kamar yadda ya yi musu zai yi wa wani lokaci da niyya wani lokaci kuma ba da niyya ba in da niyya ne da gayya to wannan hatsarinsa ya fi in kuma kuskure aka samu a ɗauki wata matsaya sai ya bayyana ba haka ba ne ba inda da kyakkyawar niyya Allah ba zai kama shugaba ba amma kuma idan ya zamto cewa dama can shi yana da rauni na wajen iya tsare-tsare da dabara da hangen nesa kuma ba zai yiwu kaza ka jagoranci mutane kai da kyakkyawar zuciya ba, da kwakwalwa mai hangen nesa su ake hadawa gaba daya a zamto shugaba da su. Kala madaukakin sarki a cikin Alkur'ani yake cewa inna khaira man ista'jartum al-qawiyyul amin, mafi wato alherin wanda ka dauka a matsayin dan kodago wanda zai jagoranci mutane ko zai yi wani aiki babu kamar al-qawiyyu wanda yake mai karfi. Karfin nan ya hada na basira, karfin jajircewa, al-amin kuma mai amana. Kuma yaya ne ba dole bane ba karewar shugaba da barasa wani lokaci wasu abubuwa sukan iya faɗowa ba zaton ba tsammani kamar yadda ake samu nan da can. Kaga yanzu kwanakin baya sai duniya ta shiga matashiyar ranar tattalin arziki, an fara warwarewa, sai kuma cutar korona ta zo ta tsayar da komai a duniya. Dole aka yi karewa tattalin arziki ya karye na ma duniya baki zai ba na ƙasa ba, wanda kuma har yanzu ba a gama murmurewa da wannan yanayin ba. To ina so ne a kwanci wannan damar in ja hankalin masu sauraro na sani cewa ba dole ba ne ba wato walwala kaɗai ko wahalar rayuwa ba ta da nagarta ko rashin nagarta shugaba, dole da abin da faɗi sosai. Saboda ne a zama nan alhassan babu alaihi wasallama kamar yadda zuwa hadisi ingantacce an samu lokacin da rayuwa ta yi tsada, kuma sai zamto a garin Madina babu mai wato kayan da ma za a iya siya na abinci, sai wani bai ya bude shi ne ya kawo kaya kusurra kuma a talatin su da shigo na abinci niki-niki, zamto shi ne kaɗai mai abinci, sai farashin da yake na ma ya sa wa mutane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka je masa suka ce ya manzon Allah ka sanya wa kaya farashi, ya zanta cewa dole a haka za a ringa saya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ku roƙi Allah sauki, sai haka har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kalo na kuma manzon Allah ya ce wa sahabbai sun ga ina tsoron in je gurin Allah in koma zuwa ga Allah alhali na zalunci wani kan dukiyarsa ko kan jininsa, don zai iya yiwuwa wani lokaci a garin gyara mutum ya tsole idanu, ya zama wajibi don mutane su sani amma ba su sani ba. Ba dole ba ne ba control price in kusanya da cewa adalci ne, wani lokaci zai iya zamtowa zalunci, wani lokaci ma idan ba a yi dabara ba zai iya kawowa zuwa ga karyewar tattalin arzikin mutane, wanda kuma kasan arzikin da ke hannun mutane da 'yan kasuwa su suka furayar da mutane sama da ita gwamnati ma kanta, domin arzikin da ke hannunta ya bai kai arzikin da ke hannun mutane ba in aka haɗa baki ɗaya. Kaga yanzu misali ɗan kasuwa da ya siyo kayansa naira 100,000 an ɗora ribar naira 10,000 sai kaya ya tashi ya koma naira 150,000 ma ake siyowa a kuma shi ribar naira 10,000 misali, sai ka ce to yanzu dole ya sayar naira 100,000 da ya siyo, in ya sayar haka bai kudu ba, amma kuma a lissafi na tattalin arziki dole shi ya samu karaya ya samu ci baya, domin abin da ya sayar na kuɗinsa ba zai iya zuwa ya sake siyowa gurbin abin da yake da shi ba, dole a samu ramewar shago. Kuma kada wani ya fahimta, kada masu kuma 'yan kasuwar su manta fi su ce alhamdulillahi malam ya goyi bayan mu muna tare a shi muna tare ne a cikin kudinci, dole ya zama cewa a ringa tsara ana duban baki ya ranta dare ana ta barawo a ringa yin ta mabi sawu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce muku rahimallahu abdan sabhan idza ba wa sabhan idza shaa, Allah ya rahama wa bawa wanda yake mai sauki in zai saya, mai sauki kuma in zai saya. Wannan duka shi ne wa tsakanin to amma jifa abu da yake so mai yi magana akan sa mawal shine abubuwan da nake gani a mahanga ta musulunci waɗanda za su taimaka wajen rage wa mutane tsadar rayuwa farko dai Allah madaukakin sarki in ya so yakan iya jarrabar bayinsa da zunubansu don su cewa ina ne wannan jarrabawa take zuwa musu in Allah ya ga dama tun a nan duniya saboda yana son su gyaru sai ya kuntata musu rayuwarsu na wani lokaci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun da za a ce wasu mutane na wani gari ba su tsoron Allah da mun bude musu kofofin alheri daga sama da ƙasa amma sun riga sun ƙaryata Allah sun taɓe musu Allah ba sai Allah ke kama su da abin da suke aikatawa abu biyu a irin wannan lokaci babu abin da ya fi dacewa da mutane kamar istighfari da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala irin haka annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗa wa mutanensa lokacin da rayuwa ta yi tsauri ya ce musu fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar ubangijinku lallai ya kasance mai yawan gafara yursil samaa alaikum midrara zai turo muku da ruwan sama ya ringa za ku yumjidukum bi amwalin Allah ya kawo muku dukiya wa banina da ƴaƴaye wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duka yanayi ya canja arziki ya samu bayan talauci da kuke istighfari yana jawo haka cikin hadisi riwayan Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lazima al-istighfar jumatun da ya lazimci ya bi kufarin istighfari Allah zai ringa yaye masa bakin cikinsa Allah madaukakin sarki zai ringa wadata shi bayan kuncin rayuwa kuma ya ringa azurta shi ta yadda baya tsammani abu na uku a irin wani lokaci jama'a babu lokacin da ake bukatan a taimaka wa juna kamar yanzu kada ki muku ya zamto bayan mutuwa sai bayan an mutum ya mutu sai ka kai masa buhun shinkafa a yana raye ya kamata ka taimake shi ka gwada kana zan shi kana kauna su Allah cikin alqur'ani ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab cewa ku taimake keniya junan ku san abin da yake biyayya wa Allah san abin da yake takawa tsoron Allah ne kada ku taimake keniya kan abin da yake na banda kada ka je a sa kuɗin ka a yi ajo da kan abin da yake tsoron Allah zan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma abin da yake inganta annabi hadisi yake cewa man kana ma'ahu fadlu dhahrin waliyu'id bihi ala man la dhahra la wa man kana lahu fadlu min zadin waliyu'id bihi ala man la zada la man wanda ke cewa wanda yake da tsamuna kari na abun hawa to in za a yi tafiya yana so ya dan sauma wanda ba shi da shi wanda yake da karin guzuri wanda yake da fitlas wani kudin da shi ma wannan ya wuce bukatar sa ya dan rage ko ya ba mu wanda yake bukata ai taimaki keniya kowa ya agaza da za a ce dukkan masallatan mu tashi su dubi waɗanda suke da hali a kewayen su su jajirce su neme su su taimaka waɗanda suke kusa da su da su taimakon ya fi sama da taimakon da ake yi na gwamnatoci saboda kasan shi abin da ke cikinsa akwai abubuwa da yawa da suwa za su jagoranci abin suwa za a bawa zai isa kuma da shi ba saboda yanayi irin na karu saboda haka ya kamata masu kuɗi su sani cewa Allahu a'taka malan fadli Allahu a'taka fadl min atiyatihi almalu ariyatun wal umru rahalu ajmalu kalma'i in tahbis sawaqiyahu ya'tun wa in yajri yu'adhi minhu salu kamar yadda wani mawaki ke faɗa abu na gaba malam awwal yana da kyau mutane kada su dinga yawan kuka kan abin da bai kai a yi kuka ba ya kamata mutane su dinga wato zautowa masu kara masu iya yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wani lokaci wani kuka ana yi ne ka ga masu kuɗi suna yin kuka don ya zamto musu uzurin rashin taimakawa wani kuma yana yin kuka ne don ma a ƙara bashi in ka bashi biyu an kafi shi sai ga bukatar ne da motsa ba sai ki kara tarawa Allah kuma ta tsaso azan Allah subhanahu wa ta'ala cewa man asbaha minkum aminan fi sibbihi mu'afa fi jisbihi indahu qut yawmihi fa akasa annama hayyizat lahu ad-dunya wa hadfiriha azan laka duwan Allah ya sa ya waye gari yana cikin tsoro ba wanda ya hada masa gidansa ba wanda yake masa hari ya waye gari yana lafiya bayan da yanda yake ciwo a jikinsa ya waye gari yana da abin da zai ci a wannan ranar to ya sani cewa wato kamar an tala masa duniya gaba ɗaya da abin da ke cikin ta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zina an kasa da ardi walakin al-ghina ghina an-nafs wadata ba ita ce wato yawan kadara ba wadata ita ce wadata zuci shi ba za ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake roko na arziki bai wuce nabiyan bukata ba اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا سنن ابو نقص من الكرشي cikin abubuwan da ke suna fara kwana awal akwai yana da kyau don Allah a ringa takaitawa wajen wato kashe kuɗi shi kuɗi da hajjin shi nan amana ne saboda haka ya kamata duk abin da zai kai yanda in za ka kashe shi kana kashe shi cikin abin da ya dace a kashe ba wannan cewa bane ba ba isa bane ba wanda yake kashewa ta hanyar gadara ta hanyar gada isa tunda mu a cikin kasarmu har ana samun waɗanda suke yin kashe kuɗi ana rawa ana kashe kuɗi na wani kaga irin masu irin wannan hali da Allah madaukakin sarki jarrabi al'umma da suke ciki saboda bautar waɗannan wawayen cikin su domin da Allah ma Allah ko ta ko fitna da su ba nan lazi na zama min ko khassa wa alamu an laha shadidul iqab kuje so da fitna in ta zo ba tana shafan waɗanda suke dawo ta ne kashe ba abin da nake nufi da wato ta sa kowa ya dinga kashe kuɗi ko dan samun sa domin duk lokacin da ya zama mutum yana kashewa kashewar sa ya fi samun sa yawa dole ya zama yana cikin gararri wannan kuwa zai kai zuwa ga zance mai manya manyan baki sai ba su yi haƙuri ya zama wajibi ne fa don a yanzu ba a buƙatar noke noke ba a buƙatar kauce kauce ba a buƙatar wato sakewa musamman yanayin yadda muke tara iyalai inda muke ƙaunatayya kawai ba tare da lissafi ba muke zubo ƴaƴan ba tare da wato wani kyakkyawar makoma ba wannan ba daidai ba ne ba sai wani ta haihuwa ya ɗauka cewa annabi zai alfahari da yawan ƴaƴa kuma yana alfahari da masu amfani ne a cikin al'umma ba yana alfahari da waɗanda suke sakar kudu a cikin al'umma ba kai ta haifuwa wa mutane ya'ya su zanto matsa wa al'umma wannan ba daidai ba ne ba irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake alfahari da su ba inda yawan ya'ya abu ne mai alheri ko da ba a kawo da ɗan da fulawa da turbiyar su sai da mun ga irin wannan zancen wannan wannan yana da kyau gaskiya mu dinga karantawa kanmu gaskiya yanzu wato wanda yake ɗan albashi dan albashin 50,000 ne dai a ulumata ko ya goma don Allah ya za a yi ai da yi ma nauyi a cikin nauyi a irin wannan yanayi namu ya kamata ka lasa ne cewa duniya ba ta canja ba canja wa take yawar amma ta ce duniya shi na gaba sai zai koma baya rayuwar da muke ciki yanzu ba da take da rayuwar da ba ba da take da rayuwar shekaru 20 baya ba rayuwar birni ba da take da rayuwar karkara ba ko na Allah zai dinna sa amma ina sa ba mu ya ka mutum ya zanto mai dabara mai wayo mai fasaha mai sikima wanda zai iya sanin ya ya kamata yayi da rayuwar sa a lokacin da ya kamata yayi yanzu yanda za ga cikin mutane suna kashe kuɗin su a jikin kayan sawa kaga mutum ya saka hula 30,000 alhali shi ma albashi na fiye shi 50,000 ba ga a karshe a cikin wani abu mutum cikin samari da waɗanda suke dan kwalisa kuma mutum gaba ɗaya kullun cikin kwalliya amma kuma gidan sa ana fama da yunwa kuma ga baya kulawa da ƴaƴansa wannan mai irin wannan hali mutum ne wanda yake yana daga cikin al-mufassirai wala tafsiru tanzira kuma masu yin almubazzaranci almubazzaranci shine ka ringa kashe dukiyar bayan da ya kamata a kashe ko a gurbin ta ba inda mugujiri na kano ifwana shayatin dan uwan shaytan ne masu yin haka kuma shi shaytan ne budurci ne wa Allah a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya fi haka cewa a wannan da idan an faku lam yusrifu wa lam yatru wa kana baina zalika qawama ana so idan to shi ruwa dai ne dai gari dan kuma irin wannan lokaci to wajibi hukumomi yi kokari su bi duk wanda aka san su suna rike kayayyaki dan su kara tsada a yi amfani da karfi na gwamnati a kariya su ko bace a kariya farashin asirin da shi a farashin kasuwa wannan wani abu ne mai kyau kuma don Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi illa khata'a amma mutum ne in shi kare mai koya kaya sai mutumin da yake a mai sabo a wani ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ruwayan Tirmidhi manzo Allah ya ce al jalibu marzuq wal muhtakiru mal'un duk wanda yake kiyo kaya sai ya sai ya sai ba ya bude wa shi wannan Allah ke yi wa arziki wannan ko kananne ne Allah ya kwashe masa albarka abu na karshen karshe da zamto wajibi musulmi don to mai wayo almu'minu sayyidun fadil mu'mini mutum ne mai wayo mai dabara mai hankali mai hangen nesa bai bi zan ba mu'mini bane ba wanda yake sakare wanda yake sahorani wanda yake kasorogo a fashi tsawo bawo mara wayo mara dabara tun da rawa tun da kifi da canja ko dole ma rawa ma ta canja na'am tunda Allah ya sa an shiga wani yanayi na rayuwa na rayuwa na matsayi ya ka wata zanto cewa sai ka sake lissafin rayuwar gaba daya ba kuma ana cikin matsayi kake dole sai kai rayuwa irin tida ba tun daga cikin dangin abin da kake ci a cikin barka a duk wani abin da yake akwai abin da za ki komawa zuwa ga shi yanzu kuma wanda yake cin fruit kina da kuma shi da cin fruit a irin kayan da kike kina inda kana zuwa ka sai ayaba da banda da kankana da wane ne so sai ka ya kai wasu abu da suke masu ki in kana zuwa a karkara da sunan Allah ya kaddara cewa babu wani lokaci na shekara face akwai ƴaƴan itatuwa da suke a lokacin kaga musamman ka akwai wanda suke a lokacin ruwa irin su tabo irin su tsada irin su gargale akwai wanda suke a lokacin kanta akwai wanda suke a lokacin tsananar tsakiyani irin su jinya irin su kanya akwai wanda suke a lokacin kaka a irin su kashu akwai irin su bango akwai da suke a cikin damunan irin su dongoro irin su tsananar da wanda yake a kowane kowane lokaci suna yi saboda haka ya kamata mutum su ya koma zuwa ga wannan abubuwan in suke iya samun su dangin abinda ta abinci inda kana iya cin shinkafa su zuwa me yake kasa da mai shinkafar idan kana cin jalof in ya zanto bayan da ka iya cin mango ya cin ko ba cin can da kasan ta cin gama lawal an zo ne da ake ba dan zo bane ba yawan musulmin kawai bane ba abinda ne gero ne ake sarfa shi a dafa shi a har
wani abinci ne babban abinci ne ba
a ga yanzu in ana magana cewa mudin masara da mudin shinkafa ya yi tsada to yanzu gero ya kawo yanzu jiro boce naira 200 a sanar yasa wanda mutum sai ya switching zuwa gawa wannan ya koma zuwa ga abin da zai yi wa to dai wannan abin ba ni ne zan iya bayani a kan sa ba na san masana tafiyan arziki da masana rayuwar mutane kuma ya kamata kungiyoyin da hukumomin da aka kafa din wato tausayin talaka kare masu zaluncin yan kasuwa da amfani da dama don a kara arziki ko da zai wahala su ma su yi aiki irin su kamfani abin hukumomin da ake cewa akwai wannan nan mai kare hakkin farashi masu kwatanci ne kan kansu akwai shi kuma masu kwatanci ne council idan su standard price they started the organization duka dai suna nan da yawa a kasar matsalar
suna sa ido ne a kan yan kasuwa da
yadda suna sa ido ne kuma har yanzu cewa kai kana da hakki zaka iya ne irin abin nan abin kungiyoyi da yawa mu kuma matsalar mu ba mu da wayewa ne mun yadda a zalunce mu ko mu shiru mun ɗauka wannan shi ma yana cikin tankali ba tankali bane ba shi ne
ba a kai hanyoyin da za a bi cikin dandama
kuma aikin ko irin yan ko yan jarida da social commentators a irin wannan yanayi abin da ke fata su ke yi shi ne wayar da kan mutane kuma jama'a in ba su waye ba ba za su kace su ba wani ma bai sa akwai wannan abin ba ko wanda cutar shi ne su kuma ya kamata mutane su cewa bin haƙƙi wato ibada ne ba wai tsanani ko rashin kirki bane ba da wani zance kamar wanda suke cikin cewa bin haƙƙi kamar rashin kirki ne bin haƙƙi ibada ne domin in ba a bin haƙƙi ana gyarawa ko za a ci gaba zama a cikin zalunci mana wal malaka tana
mun gode cikin shirin mu tambayi za mu samu sauraron lokaci da Dr. Ibrahim Adam Umar DC na yanzu cikin shirin da zango na biyu wato karanta saban da kuma sauraron ku turo mana amma ɗan kaɗan da yake mun da lokaci cikin tsokaci kuma da la yanzu za mu je ga malam akwatin sakoninmu cikin shirin akwai wata tambaya da take cewa shin ya halitta mace ta nemi mijinki jikinta don kawai rashin haihuwa
don baya haihuwa
ita ɗin kuci dai tsakanin su dai shi ana dai zaman aure kuma ba haihuwa
a cikin da ana magana da suke a shi da in shi ya suke a shi ya
ita ta nemi ya suke kawai saboda rashin haihuwa
bismillahir rahmanir rahim na awal wato aure a musulunci ana yin su ne saboda wasu manufofi daga cikin manufofin akwai samun nutsuwa akwai mutunci wa kai cikinsu akwai kuma haihuwa yana daga cikin manufofin aure haihu don Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa tazawwaju wadudal walud inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyama ku auri mata masu iya bayyana muku kauna ku auri mata masu haihuwa don zan yi alfahari da yawan ku ranar gobe kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ma malamai suke cewa to ya za ka iya gane matan da suke haihuwa da ganin ka aure ta sai ka ce sai ka kalli ɗan uwanta idan suna haihuwa ko gidansu ana haihuwa shi kira da Allah to idan ya zama cewa mace ba ta haihuwa malamai sun nasanta cewa rashin haihuwa yana daga cikin aibubuka wanda zai iya sa miji ya saki matarsa ko mace ta nemi saki a gurin mijinta in ta nemi saki saboda baya haihuwa ba za a ce ta nemi saki da gangan har ma a ce hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruwayan Abu Dawud ayi wa mar'atin sa'ad zawjiha fala kan fi ghairi ma ba'sin haramun alaiha ra'ihatul janna cewa duk mata da ta nemi saki a gurin mijinta ba tare da wani dalili mai ƙarfi ba shin aljanna ma haramun ne gare ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba dalili ne wannan yana daga cikin abin da yake dalili cikin tahawuzul mustaqa na ga Sheikh Malam Usaimin ya yi sharhin wata ibara ta me zul mustaqna da yake magana akan cewa yana daga cikin abin da zai iya sa mace ta nemi saki to amma da yake Allah subhanahu wataala a wannan zamani ya kawo mun zamani ne wanda yake cike da ilimi ilimin da ya haɓaka akwai ilimin likitanci akwai wasu abubuwa wanda idan ma ya zamto ɗaya da cikin ɓangarorin mazajen ne suke da wannan matsala in dai ba wai amaniyin da yake ba ba in baya iya tsakuwa ne ko wani abu ne yake iya sawa a kan hanya yake kacikin hakan cikin ya halatta tsakanin mata da miji su je asibitin da ake ɗiban amaniyi na ta kuma na shi a haɗa a kan masu ainihin haifa ba haramun bane ba in je na mijinta ne abin da yake haramu a musulunci shine abin da wasu turawa suke yi shine a yi mata ɗauki maniyin wani da maniyin wata a rasa sha wahalar ciki sai su je su a sa a mahaifa wata ta kaga wannan haramun ne domin ya zaka shi shi wannan ɗan wani ne uban wani ne uwarsa wanda an sani amma wa uwarsa wanda ta haife shi ko kuma wata aka samu ta cikin haifi saboda haka farko da kira a yi cikin magana saki a bi abin a hankali saboda mun ga a tarihin annabawa da suke haƙuri da matan su tsawon lokaci wasu haske da suka girma daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya masu haihuwa a cikin musu da ji hanifa wani ya zo kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah ina fama da rashin haihuwa na tsoro da shi bana haihuwa sai wanda kuma su to ina kai baka yawa ina kake baka yawan sadaka ina kake baka yawan istighfari yace sai je istighfari ya sadaka wanda Allah subhanahu wataala ya bashi haihuwa har mulla ali al-qari da yake sharhin wannan hadisi yake cewa ai wannan kuma sai da yake bakin al-qur'ani sai ya ayat da naja da zo cikin suratul nuh astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil as-samaa'a 'alaykum mijrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara cewa ruku istighfari Allah zai iya kawo muku haihuwa ma Allahu a'lam
to Allah ya sa mu dace mana wai za a iya haɗe azahar da ƙasar saboda ruwan sama
an dai san fahimta akan maganan haɗa haɗen sannan nan cewa duk Allah mutane da yake cewa ya halatta malamai sun nasu da cewa za a iya haɗa salolin da suke iya haɗuwa kamar azahar da la'asar da kamar magriba da isha'i saboda ruwan sama amma ba kamar yadda mutane suke yi ɗin nan ba a duka mazhabin dinnan waɗanda suka halatta a haɗa sallah a mazhabar Shafi'iyya da mazhabar Hanabila su a gurinsu ba a haɗa sallah dolen dole wala sai in abin ya faru sai in ga ruwan sama yana zuba kuma idan ana tsammanin zubar su ne ba maganin kawawa mazhabar malikiya su ne kai suke ganin cewa idan ana tsammanin iya faruwar ruwan sama an rinjayar ana gani ga iska da wani hadiri ya za a iya haɗawa to amma sai dai mazhabar mutum malikiya suke cewa idan kuma aka haɗa sai ruwan bai sauka ba to sai an sauka sallah ina masu cewa su yan malikiya ne su duba hashi da adawi abin da ya faɗa kenan a kan sharhin musulun da ya yi wannan magana Allah mutum shi ne a mazhabar ta malikiya saboda haka ba duk wanda yake shiga haɗa sallah in ya haɗa an ba ruwan ba sai kuma ya sake in mazhabar malikiya da zai da ma mazhabar hanafiya kuma an bar su saboda su gaba ɗaya gurin su sun ba yadda da haɗa sallah ba ko yaya ne ko akwai ruwan sama ko babu ruwan sama daidai tausayin mutane da nake yi nake ji shine wato ina mutawa wajen kasuwa nan amma kuma ana barin wanda yake babu sabani a kai shine ladin ya ce jama'a su yi sallah a gida a yi sallah a gida bayan sun tafi idan an ji ruwan sama na sauka to sai ladin ya ce jama'a ku yi sallah a gida sallu fi rihalikum in kai sallah a gida za a baka ladan sallar jami'i dai dalilin ka da ibrahim da suna dalili na shine Allah ce man jaman tara ka shay'a lillah aw wadahu Allahu khayran minhu duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah ne ya sashi ko wannan abu da sai ya bari to Allah in ya tashi zai ba shi ladan da abin da ya bari saboda dama Allah shine mai bari ladan shine kuma ya hana shi saboda haka sallu fi rihalikum wannan kenan kuma tabbayar sake ce da ya ce ana hada tsakanin al asr dukan mu manhajojin nan Shafi'iyya da Hanabila su a gurin su ba a hada sallah sai magariba da isha'i Shafi'iyya ne suke ra'ayi guda biyu wasu kashe a'a wasu kashe ɗi sai ne masu cewa za a iya haɗa azhar da al'asar amma kuma balin amsa wata tambayar ba da ba a tambaya ba shine haɗa tsakanin azhar da juma'a
da juma'a
saboda ai ka ga ai juma'a ana yin ta a gurbin azhar ne wannan ta zance ne mai launin gaske ma a cikin mazhabar malamai an samu ɗan cikin malamai su faɗa amma malamai da yawa sun kyamci wancan saboda abin da yake nassi azhar da al'asr ko magariba da isha'i saboda hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sallar magariba da isha'i ba tare da tafiya ko tsoro ba ba tare da tafiya ko kuma tsoro ba a wata ruwaya ko kuma ruwan sama sannan ya haɗa tsakanin azhar da al'asr lamarin dai ya kama cikin uwana suna cewa hali ne haɗawan in akwai bukata in kuma akwai tabbacin takura da cutuwa to amma dan Allah a yi haƙuri a guje wasa da sallah saboda ne malamin awwal subhanahu wata'ala yace inna salata kanat al mu'minina fi kullati da sabbin ganta nan Allah ya rubuta ta akan mu'mine a matsayin wajibi ce kuma sai aka sanya mata lokaci wanda yake diddiki lokaci wanda ya kan ce dole da za a yi ta shi a wannan lokaci kuma yanda wanda yayi sallar azhar da hansi kaga lokacin da bai yi ba za a ce ya sallar azhar ba hakan nan wanda yayi sallar isha'i a lokacin magriba idan uzurin da ya sa yayi sallar ba uzuri ne kai ba amintacce ba za a rubuta shi cikin waɗanda yayi sallar ba a lokacin ta ba shigar lokaci kuwa ɗaya ne daga cikin sharaɗin sallar saboda kaga abin da yake wato mutum ake so ya bi ya yi kaffa-kaffa ya bi a hankali ya tabbatar cewa uzurin da zai sa ya haɗa sallar uzuri ne wanda yake amintacce uzuri ne na gaske ba kamar yadda yanzu ake yi wa abun a sha ruwan tsuntsaye ba har an san wasu masallatai masu jaha duka wasu ma masallatan za ka ga kusan koyaushe su inda wani ta shiga musamman irin wannan wata na ake ruwan sama da yawa da kawai su kullum fitawa suke wasu ba za ga su ne masu cuciyar su ne mabiya mazhabin malikiya amma a nan gurin da ya ce abin bai dace da sun zuciyar su ba ba sa aiki da malikiya domin malikiyan cewa ta yi wanda ya haɗa jami'i a tsammanin ruwan sama zai yi sauka in bai sauka sai ya rama karama ku da bayan Allah abin da mai sauki ne amma ya kamata dai kowa ya ji san Allah sauki abin wasa da sallah babbar ibada ce ita ce abin da ta rabu tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ya kamata a yi wasa da ita Allah ta'ala a'ala
na'am to akan makalla za mu daka kana saboda mun lokaci mai so za ka iya turo sabonka akan namba 0602-2-9-2-2 Allah ya samu dace da fatar a cika da kasancewa tare da masu kasancewa da musu wannan shiri na bakin bai baya bata wannan za mu je masu sauraro da za su kira mu akan namba 0702-6-1-8-2-9-7 akwai kuma 0802-6-4-3-3-3 Allah mai sauraro za ka iya kiran mu a cikin lambar da na bada 0702-6-1-8-2-9-7 da kuma 0702-6-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 alaikum salam.
To malam yana jin ka.
Ajin ka kai tambayar ka.
Kai ka ka. Na jin muna da wani anan. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Nan kobin mu guda biyu suke bakwai suke ne shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai. Assalamu alaikum.
Bayan idan yana godiya kin kai da malam da kafin su sa
ne. Bayan
ne a wannan ne a kafin shi
abin
ne malam. Sai da
I'm going to go to the hospital.
ina fahimtar da ke kuma nufin cewa kamar misali kina bata kuke naira 20 ne saboda kin ce mata idan kika sayar da kayan 20 kina ce riban 20 din amma ita kuma idan mutum ya yi sai ta kuma kira ta biki ta kuma a masu kudin su kuma yin ta dabara na irin kayan albashi kayan 20 ta baki naira 26 in har kayan ki amma kuma ki ba ta kuce in ta tashi ta mai da miki sama da abin da kika ba ta in da zallon ki ne a yi an haka kasuwanci a ce za ka ba wa abokin kirki da shi ne sai kayan kuma ya tura maka riba wannan da fara ce take yi don ta kasance abin kuma ce kamata ba shi da ruwa ya ke da wannan abin ta hanyar waɗannan zantuka ka biji kuma ma kullu fardin jarra manfa'atan fa huwa ni ba ce malama ba ni karatun ba riba ne wannan kenan haramun ne din ki kuma zan ki zaki kamar kin yi kina kokarin fitar da Allah ne ki dai
kuma ma ka tsaya ne har ka ta auki malaman ka
mun gode sosai tunda kin kulinta mun gode dama haka ake so in an fahimta kuma ya aiki da abinda malam ya faɗi to bari mu lalubi wani assalamu alaikum to kana iya kiran mu akan namba 0662 1024 da kuma 0680 0703 kin shirin mu na matambayi da bata Ibrahim Adam Umar DC na ke amsa mana tambayoyin mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Alaikum
assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kai tambayar ka muna jin
ka. Tambayar da nake kuna na Muhammad.
Na Muhammad.
Yawa, ina tambaya ne a game da
Allah Azhar.
Yawa, akwai kwanakin baya da limami ya haɗa mana Azhar da Azhar wai ya dace ya haɗa kuma aka zo ba a yi ruwa ba.
To, yanzu yau kika mala?
Na?
Ba kun ci sallar ka? To, kai dai sai ka biyo bayan liman ne, amma kuskure aka yi liman ne zai ɗauka. Amma ka sani cewa irin wannan haɗe-haɗen sallan da babu ruwa musamman ma da rana abin da ake tsammani na wahala da takura ido na ganin idanu ba a cika samun su ba kuma ta dai yan uwan limamai mu shiga ce ta yi mu bi a hankali mu daina wasa da sallah mu daina wasa da ibadar mutane amma sai da dama kai ka yi ne koyi da liman insha Allah babu komai akan ka wallahu ta'ala a'lam
mun gode maka malam Muhammad da ka yi tambayar ka mai muhimmanci amma sauraro muna da sauran lokaci kuma za a ɗan yi mana amfani yadda ake ɗan jin wayar tarho ɗin namu tana ɗan ƙungi wa alaikum salam yawwa barka ani Nura to kai tambayar ka Nura muna jin ka. To bari ka amsa tambayar
kan da ta rasu bayan haihuwarta da kwana uku. Da Allah ya mutum da Allah ya tsallasu ba bayan
a haihuwar da kwana uku za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma. Inda misali a ce ambijin nata ne ya rasu shi ta haihu bayan rasu nata da kwana uku gidan da shi kenan baya ta kammala idan ta cikin kwana uku. Amma yanzu sai da ta haihu sa'anin ya rasu da aka ba maganar a ce a yi sabon ciki ciki ya riga an haife shi tun yana a lalai kuma gidan nata na zai wallahu ta'ala alam.
Na'am, to Allah ya sa mu dace. Wa alaikum salam.
To muna jin ka kai tambayar ka.
Ina da ita da malam. Tambayar da malam shi ne akan dalilin sallah.
Na'am.
Ina jin ka
da hadisi ya tafi cikin nasai daga Abu Sa'id al-Abbas yana cewa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda yake matafi in yi sallah a bayan wanda yake mazaunin gida da cika shi mazaunin gida ke sallah a bayan wanda yake matafi cika shi matafi dukkan da ya sallah a gida ko a daji ko a bayan limamin sa gida ko a bayan limamin da yake na matafi cikawa zai sannan shi matafi kuma da yanayi guda biyu in yayi sallah bayan dan uwan sa limamin matafi zai gutsa shi da abu amma in yayi sallah a bayan limamin da yake mazaunin gida cikawa zai yi sannan kuma ba daidai bane ba a zo ka samu mutane suna sallah sai ka jagi baka ce kai kana gasa ba bane ba yana da cikin abin da ba a so a ga musulmi yanayi wannan yanayin ba a so a ga musulmi a cikinsa yadda ga yan uwansa suna sallah shi kuma ya koma gefe ya yi shiru hadisi ya tafi cikin suna nan cikin Tirmidhi
wato kar ya zauna ya yi shiru kuma kar ya je gefe ya sallah ba shi kadai.
Malam.
Na'am.
Dan akrana yana
na'am
da cikin sallah bayan ya idar sai ga wasu mutane a kwaliyar masallaci cikin gefe ko yanzu ba sai sallah ta da sauran mutane ba sai shi a kira wasu fa ta atar fa'idu fara'idu kuma sai su zo gaba da suna karkarwa wannan Allah ya ce musu mana kuma an tsalli ya ma'a me yasa ku tsaya tare da mu ba ko sai inna karfalaina fi rihalina mun yi sallah a jumu'a sai wannan ka ta yin ko da masallaci ku ka sami limami na yau mutane sallah ko da ku sallah ku yi sallah sai da mu tona fila gare ku sai mun tona fila gare ku to mun mara ni sallah fara cewa kamar yadda ba a so mutum ya ware gefe ya sallar sa da mutane a lokacin da mun yi kidan mutane sallah ko kuma ko da bayan liman din ya irin sallah sai wani sabon jinki kamar yadda ke amma kamar mutum da kiyar shi ne ra'ayi mafi kuwa shi ne ra'ayi Imam Muhammad shi ne ra'ayin Ibrahim sai Imam Ibrahim na alhamdulillah shi ne Bahawiya cewa ba a so mutum ya yi sallah bayan liman ma ya irin da sallah akwai hadisin da mutane suke yi wa faɗa hadisin cewa manzo Allah ya ga wani yana sallah shi kai cewa zai yi ma wannan sadaka kuma ya kamata mu fi bi ingancin wannan hadisi malamai sun yi tawa ba akan ingancin sa a gabanin ba a jin hukunci a yasa saboda haka ba a so a ga wani abu na rashin haɗin kai ko na tawaya tsakanin mu da mun ba akan sallah baji bayanuka
Allah ya sa mu dace. Muna da wani alayi na
ajiyar
na ambata da shugaba shirin batan bai ba ya bata na malam ina wata tsari ne ma na malam
ana ya halatta batan da suka yi mutum goma a cikin gida da su ya haɗuwa
mace ta jagoran cikin yi
a
wanda dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sallar da mace ta yi a cikin gidanta can cikin gidanta ya fi mata alheri sama da sallar da ta yi a cikin farfajiyar gidanta wanda ta yi a can cikin gidanta ita ya fi wanda ta yi a
ajin gidanta, wanda kuma ta yi a cikin gidanta ya fi alheri kan wanda ta yi a cikin masallaci ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Wanda haka ke gwada mana wanda musulunci ya fi so mace shi ne ta yi sallarsa ɗayanta kuma a cikin ɗakin ta can a ɓoye. Amma wannan kuma bai hana cewa mace mata ƴan su kaɗo da damar suna da su yi jami'i da su yi ba, amma su da cewa jami'in nasu da za su yi ba shi da wani ƙarin alala ko ƙarin lada, amma in sun yi ba wanda ya hana su. Saboda Nana Aisha an rawaito ta jagoranci mata sallah, Ummu Salama ta jagoranci mata sallah, Ummu Waraka ta jagoranci mata sallah. Na wallahu ta'ala ta'ala. To Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Na barka da dare, barka da shigowa wannan shiri.
Na na Abubakar da zai mu ku.
Ana Abubakar, ai tambaya.
Tambaya na an isli ina tambayan malam ne cewa dan kanke idan kai sallah wannan farilla wai wanzan Allah ya yi addu'a na yin sallan farilla wai ya kai kashi ne kuma a kai sara.
To zan ce a kan cewa idan mutum ya yi idan sallah me ya kamata ya yi, zikiri ya kamata ya yi ko addu'a? Zikiri da addu'a duka zikiri ne. Zikiri ko addu'a ta haka su gida biyu, akwai du'a'ul ibada, akwai du'a'ul mas'ala. Du'a'ul ibada shi ne dama can wato tsarin zikirin da salon zikirin da lafazin zikirin wanda bisa da Allah a rai wurin sanda ne ya karanta da kai inda ake yi kuma ya faɗa maka inda ake yi, in ma akwai adadi aka faɗa maka adadi. Yanzu kan mutum bayan sallah abinda aka ce ya yi shi ne zikirul ibada ko du'a'ul ibada, shi Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram, اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه. ذلك كان الدوين لأكي بأس الله أبن دع الله يوسوه أبن دع كنت واجبه شيني كفالة يمكن أن أبوه أبن دع جي وسمع المسنة شوا وأصوب جي الدعاء لأكي تمنى الدعاء والمسألة الدعاء والمسألة يكي الدعاء لأكي مطلقة شي kana neman aure kana ganin kamar za a ka da kai ai da Allah kai addu'a, kana neman budi a kasuwanci bayan ka irin da suna kai addu'a, kana da damuwa bayan ka irin da suna kai addu'a. Addu'a dama kai zuci da abin da zaka roƙa kuma lafazin mana ka ne shi zuci ku su biyu ka ciwo. To irin waɗannan sai aka ce abinda aka karantar a musulunci shi ne bayan sun da ba su ne suke da muhimmanci ba, amma kuma cewa kin ka kammala waɗancan da ke kanka sai ka biye da wannan ɗin ba wanda zai ce maka ka yi laifi. Saboda ita addu'a ba su da gurbi, ba su da lokaci, ba su da wuri. Lokacin da mutum ya daina so ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wata buƙatarsa in ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya yi daidai. Saboda haka abinda ya azumce a amsarka shi ne abinda aka fi so shi ne ka yi du'a'ul ibada bayan sallah, amma kuma in ka haɗa da du'a'ul mas'ala ba wani abun da yake laifi a kanka ba bi da bane kuma ba ala ta Allah ya samu dace da mutun da kace wannan shiri.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ummi ne daga Zanzibar.
To mama ummi, ki kan ta?
Ina tambayan malam ne kan game da wancan al'ada. Ko lalle ne sai mutun ya tsaya kan shi kafin wanka? Kan al'ada.
Na'am, ya tsaya kike. Umma kike kenan ko? Malama bari na sake amfani da wannan dama ba in yi wa mutane bita ta samu su yadda ake yin wankan jalaba, domin cikin abin da muke samu na tambayoyi kusan kullum sai ka samu wasu tambaye ka malam ya ake wankan jalaba ko al'ada? Da wankan jalaba, da wankan al'ada, da hailaki, da wankan juma'a, duk ne ɗaya ne, duka sunansu wanke-wanke na ibada. Amma duk wanda nufin hadisi ya zo a kai shi ne da yadda ake yin sa su ne wankan haila da kuma wankan
janaba.
Ba wankan juma'a kawai cewa aka kai wanka ba a rawaito kal ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yin sa, amma malamai sun haɗa su masu tungoro shi ma ya shiga wankan ibada. Idan mutum yana da janaba yana so yayi tsaki idan mace ta jinin ta ya dake tana so ta yi wanka tsarki abin da ake so shine mutum ya tsarki ruwan sa a mota ne a kasuwa ne a roba ne ana so ya fara yin alwala irin dai alwalar da ake yi idan za a yi sallah wacce ake farawa da wanke hannu da kammala da wanke kafafu to sai dai in abin da ya shafi wankan al'ada ne ko wankan jiba ne in mutum ya so zai iya jinkirta wanke kaɗai sai a rona su gudan da kasa bai wani fa bayan mutum ya tsaki in kai tsaki sai ke shiga bayan in kai alwala sai ka ɗebi ruwa ka zuba sau uku kanta daga nan sai ka wanke ƙwaryar jikinka na dama sai kuma ka wanke ƙwaryar jikinka na hagu idan baka wanke ƙafafunka ba sai ka ɗan matsa da jikin da kake sai ka bi ka wanke ƙafafunka in kuma ka riga ka wanke ƙafafunka tun a karon farko ya halatta a duka ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ruwaya na Aisha ɗaya ruwayan Ummu Salama saboda haka tambayar ta cewa dole sai mace ta tsefe kanta ba da wani bane ba mustahabi ne amma ta shiga wankan haila ita so amma in ta yi tsarki ba tare da ta warware kanta ba wato ba la'ai ba komai a kanta kuma ma ai musulunci baya tsara wani da abin da za su tafi yanzu ce kullum idan mace ta yi wankan za su yi wankan gida ba sai ta tsaye gashin ta to wasu kusan kusan su sun yi kitu sada a ga in aka haka a kuma ta fara a ciki wallahi ala
ta Allah ya sa mu dace anan za mu dace ta mun gode su ci da cikin cikar ku da sauraro tare da wannan shiri na mata da ba ta ci wani ba ku idan muna cikin rayuwa za mu saki bawa wajen da ke Ibrahim Adam Ogudi suna da kuke ke tare da mu awwal Musa ya kuma kana ci sha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
فيزرع الورداتين والرياحين وينشر الهدي إيمانا ومواهبة